ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا كهزم أنفا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من فارواد جدد قديا جعلنا ملوك كثيرك wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tsawaita rayuwarmu ya nuna mana wannan wata na Ramadan. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da watan Ramadan ya fara karatowa sukan duƙufa suna addu'a suna Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah ka tsawaita rayuwarmu ka kai mu zuwa ga watan Ramadan. Allah muna maka godiya da ka tsawaita rayuwarmu zuwa ga wannan wata. Akwai ruwa da Ramadan na bare da ya gabata muna tare da su a wannan wuri, amma Allah cikin hikimarsa wannan Ramadan din ba mu tare da su ba dan komai ba sai saboda Allah ya karbi rayuwarsu. Da abin sakatar yake lissafa mun kusan ɗan'uwa da muke zama da su duk shekara a wannan majalisi daga bara zuwa bana kusan mutum biyar Allah ya karbi rayuwarsu, waɗanda da suna raye ta gina da tare da su muke buɗe wannan tafsiri. Allah mu da ka kawo rayuwarmu muna maka godiya, kuma Allah ka tsawaita rayuwarmu a cikin aikin alkhairi. Lokacin da ka ga komawa zuwa gare ka shine alkhairi a gare mu, ya Allah ka karɓe mu a daidai wannan lokaci. Yauwa, kamar yadda aka ambata wannan wata wata ne mai girma, wata ne mai albarka, kuma shine wata na alqur'ani mai girma, wata da aka saukar da alqur'ani a ciki. Wannan ne yasa musulmai a duniya gaba daya in wannan wata ya zo za ka ga sun duƙufa kayan da na'i wajen karanta littafin Allah, tun daga karanta ƙur'anin har zuwa karanta shi da fassara shi. Muna addu'a waɗannan aikace-aikace duka Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana. Bazo shugaba yake cewa shugabannin ƙungiyar izala na ƙasa ya kamata a musu addu'a, wannan magana da shugaba Sheikh Muhammad Awal Romo na nan jihar Sokoto ya faɗa magana ce ta gaskiya. Shugaban ƙungiya na ƙasa kullum akwai abin da yakan faɗa, yakan ce Najeriya tana da jihohi 36 ga birnin tarayya Abuja, kowace jiha kuma akwai shugabannin izala a jihar. Ya ce kuma babban abin da yake farin ciki da shi a jagorancinsa, duka shugabannin da na jihohi suna ba shi haɗin kai domin a ga an gina addini. Ya ce to amma ko cikin farare akwai fari Kano, akwai fari Tas. Yake cewa duk shugabannin izala da ake da su a Najeriya, da shi za a tambaye shi wanne yafi maka biyayya, ya ce wallahi zai ce shugaban izala na jihar Sokoto. Ya faɗi wannan magana lokacin da shugaban ƙungiya na jiha ya tafi da kansa tare da tawaga wajen neman a sake dawo da dai Sokoto karo na biyu, kuma daga jihar shugaba jihar Adamawa ne za a ɗauko da a kawo ne nan. Shugaba ya ce inda zai kalli maslahar kansa da ba za mu zo Sokoto ba, amma maslahar izala ya ta za a kalla. Ya ce abinda shugaban Sokoto zai roƙe ban masa da sai abinda ba zai yi ba. To shugaba na ƙasa muna masa addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, kuma kamar yadda ya faɗa addini na samun cigaba a ƙarƙashin jagorancinsa, wannan haka ne. Kamin lokacin da Allah ya kawo da wannan bawan Allah ƙungiyar izala ko shafi a Facebook ba ta da shi, balle a ce tana da website da take huda da duniya. Lokacin da muka ba da sanarwa za a buɗe Sunna TV, akwai wanda abin bai kama hankalinsu ba, ya za a yi muryar Sunna akan tauraron dan Adam, kuma ta hanyar ƙungiyar jama'a za ta yi bid'a wa iqamatis sunna. Wasu suka ce ƙarya ne, wasu suka ce ba gaskiya ba ne. To amma yau da gobe yanzu akwai wanda yake bukata mu ce masa akwai Sunna TV? Ba wanda yake da bukata mu gaya masa wannan. Deputy Sale da ke Jamhuriyar Benin Republic, wanda sanata ne, mun daɗe muna hulɗa da shi har Allah ya mai da shi sanata, yake cewa me kuke so mu yi wa Sunna a Najeriya? Muka ce gidan talabijin. Ya ce Allah yadda za a yi. Kuma cikin taimakon Allah da ana maganar gore gidan talabijin ne na cikin gida, sai ga shi an harba a tauraron dan Adam. Daga wancan lokaci zuwa yanzu Allah kaɗai ya san gidajen da Sunna ta shiga. Allah kadai san yadda ba fahimci sunna ba ha gane sunna da ƴan boko da sarakuna da ƴan kasuwa wanda ba su da lokacin da za su yi bin sunna su koyuwa sai ga sunna ta bi su ha gida ta karantar da su wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne ana cikin wannan tafiya shugaba ce to idan mutum guda ne zai yi mana tasha ta safilai a kan tauraron ɗan adam don me yasa mu izala ba za mu yi guda ɗaya ba mu da kanmu lokacin da shugaba aka fara wannan tattaunawa abin kamar labari kamin a Ankara sai mutane suka ji ana gangami a Abuja na ƙaddamar da gidan talabijin na Manara TV gidan talabijin na Manara TV wani abin da zai ba ku sha'awa da yake an ɗora gidan talabijin ne akan Nile Sat duk yan uwa da ke Sudan da Saudiya da kowa duka ana kamawa kusan ɗaya bisa uku na duniya gaba ɗaya suna ganin program ɗin da ake a Manara TV daga ina daga nan mai alfarma sarkin musulmi Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka shi da kansa ya shirya zai zo ya ƙaddamar da Manara TV tafiya ta gaggawa ta same shi zuwa ƙasar Germany amma duk da haka sai da ya tado mana manya-manyan harsoshi guda biyu ya fara tado mana da shi jikar Sardauna magajin gari Sokoto ya ce a matsayinka na magajin gari ba a nada sarkin musulmi sai an zauna tare da kai kuma jikar Sardauna kakanka dan fodiyo ta izala ta yi kira tashi alfauru da gaggautawa ma zaka je ka wakilce ni ya ce kuma izala wakili da ya yi kadan sai an ƙara ƙarawa ya ce sarkin doba kai ba ta so maza ku je ku halarci wannan taro a madadina ku ƙaddamar da wannan gidan talabijin kuma dukansu sun samu damar halartar Abuja inda aka ƙaddamar da wannan gidan talabijin wanda shi ne gidan talabijin na farko ɗan gida a kan tauraron ɗan adam a duniya ban san daga cikin buku akwai wanda aka ce ya kawo a harhada a harhada ba wanda aka dora wa harajin naira 500 a ba ta yi ga gidan talabijin wannan shugabanci Allah ka kara masa albarka bayan gidan talabijin na Manara kuma sai ga gidan rediyo na Manara sannan muka fara program na Manara ana gare shi kaman karamar ajanda gidan rediyo na Manara kamar yadda ake kama BBC ake kama murya Amurka ake kama Deutsche Welle haka ake kama gidan rediyo raina na Manara na san dai da dama daga shinkuna an hada Manara TV na wanda bai hada ba shi ma walfauru da gaggautawa tafsirin na Ramadan na bana kamar yadda za a nuna a Sunna TV da sauran kafafen watsa labarai in Allah ya yarda Manara TV na cikin wanda za a kalli wannan tafsiri da bana a cikin su to shugaba ce ta gidan talabijin sai kana da hali watakila sai kana da TV sai kana da satellite kana da faranti kana da receiver kuma sai akwai wutar lantarki in ba wutar lantarki sai kana da generator talakawa da ke ƙasa ko da ba za su iya cin moriyar wannan ba kuma su ma akwai buƙatar a karantar da su sunna wannan ya nuna akwai buƙatar bude gidan rediyo wanda da ɗan rediyo an samu batir batir ɗin naira 70 25 batir ɗinka da naira 25 in gasa ka za ka kama ba fulata ne a daji yana kiwon shanu da ɗan rediyon sa a rataye da yan batiran sa a ciki zai murna ya ji muryar sunna tana tashi shi ma ana ganin kamar abin da zai yiwu ba sai ga gidan rediyo na Manara ya kankama kullum da safe kamar yadda ake BBC awa ɗaya da safe awa ɗaya da yamma murya Amurka awa ɗaya da safe awa ɗaya da yamma haka Manara ake kama awa ɗaya da safe awa ɗaya da yamma da safe daga karfe 8:30 zuwa karfe 9:30 da yamma daga karfe 5 zuwa karfe 6 wani abin ban sha'awa duk inda ake kama BBC a duniya ana kama Manara TV duk inda ake kama Deutsche Welle a duniya ana kama Manara Radio duk inda ake kama wato murya Amurka ana kama Manara Radio muna tare da shugaba da ɗan uwa ya kira daga ƙasar India yana kwance a asibiti ne da lafiya yake ce shi shugaba ga ni kwance kan gidan asibiti yana sauraron Manara Radio yana ƙasar India kwance a kan gidan asibiti Saudiya, Sudan, Jordan kusan ko ina duniya ana kamawa ana karantar da al'umma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma duka wannan babu wanda muka kira lanci a Abuja da zai tara wannan kudin. Ko kun ji mai kira lanci domin naira? Shugaba yace Allah ya da kungiya sai ta yi mutunci da magana kiran lankin a tara yan siyasa a yi musu bambadanci da fadanci sannan su dan gugutsuro su tara mana yace a mataki na ƙasa an soke wannan da yardar Allah. Tun daga ran da shugaba ya faɗa ko ba ƙare ba har yau. Yace jihohi ku mun nan ba ku notice ku je ku ci gaba da yi zuwa wani gargaɗin lokaci. Yace kuma ina nan ina kura iri sosai ina kallon abin da ke faruwa. Daga lokacin da firogiran na Madara ya gama samun gindin zama ya ce zan yi doka duka jihohi an soke in za mu je wajen gwamna sai dai mu je masa wa'azi mu ce kai ka ji tsoron Allah. Ya ga Allah Rabba ya ce an zo magana da rijiyar burkatsai ne wace a wa'azi za mu burkatsa maka ya excellency. Sai za ku ga shugaban Izara na jiya yana yin gwamnati wa'azi yana fiji tsoron Allah. Alƙawarin da cewa talakawa ta yi ne da yana jira su ba shi da zallan ya zo yi wannan. Da ya yi kwanton bauna yana so idan kuke jira umra zai yi na kalmomi bai so yi na kalmomi ba wani aiki sai malaman sunna ku sai Allahu Akbar. Wannan daidar Allah farawa aka yi in Allah ya bi sunna sai ta mamaye koyi na a duniya. Ku ga idan za mu yi wa'azin ƙasa idan muka tara mutum miliyan ɗaya sai kowa ya ji jiki ga motoci ga masaukai kowa sai ya yi jiga-jiga. To amma yanzu sai ya gidan talabijin sai kai mutum miliyan ɗari wa'azi kana zaune a studio kana shan air condition mutum miliyan ɗari kowa daga inda yake na jin abin da kake fara. Ta hanyar gidan rediyo sai kai wa'azi mutum miliyan ɗari su saurara ba su ma ganka ba muryar ka kawai suke ji suna sauraron saƙon Allah. Wannan shi ne alamomin da ake gane ci gaba na addinin musulunci. Da in ka ga tasha ta wato tasha sai dai tashar wasan kwaikwayo sai tashar drama sai tashar awaki da aladu ba suna da tasha ko ba su da ita akwai tashar aladu da akwai tashar mazinata akwai tashar yan luwaɗi akwai tashar yan wuta akwai ta makaɗa akwai ta yan banza babu wacce babu amma babu tashar sunna. Amma yanzu cikin taimakon Allah ga tashoshin sunna sun taso suna nema su ba mai tashoshi na bid'a da fitsara a duniya irin Afirka TV irin su Wisan wanda duka wasu tashoshi ne Afirka TV wasu bayan Allah a ƙasar Sudan suka asasa irin Wisan wasu bayan Allah a Jidda suka ainihin asasa. To ga ƙungiyar Izala ita ba cikin taimakon Allah ta asasa. Allah ka ƙara wannan ƙungiya albarka. Mun zage Najeriya mun yi wa'azi na san hadda Sokoto mun shigo akan Allah madaukakin sarki muna so ya kawo mana canji a samu gwamnati adala. An zubar da jinin musulmai a Najeriya ba na wajen rufe tafsiri a nan mun yi magana wannan bai yi ba mun kewaye Najeriya gaba daya mun ce ya Allah duk wanda zai bari a ci gaba da zubar da jinin talakawa Allah kar ka ƙara ba shi shugabancin mu. Ya Allah duk wanda ka san barawo ne zai yi kwanton banna ya kwanci magirbi ya sace kunan al'umma Allah kar ka bashi. Mun wayar da kan talakawa lokacin da za ka yi zaɓe a baka turmi a tamfaya wuce idan za ka yi zaɓe ka tsaya ka zaɓi nagartattu haka ne kuma idan ka zaɓa a ƙasa a tsare a rasa a jira a haɗu na'am duk Najeriya ba inda ba mu zagaya ba. Kuma cikin taimakon Allah Allah ya sawa kalmomin da aka faɗa albarka a zukatan talakawa gwamnatocin da aka faye yanzu talakawa suna ji a jikinsu su suka zaɓi wannan gwamnatoci wannan kare ba ƙaramin alkhairi ba ne. Sannan mun yi addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓa. To amma yan uwa aikin har yanzu bai ƙare ba aikin har yanzu bai ƙare ba ɓannar da aka yi a Najeriya ba ɓannar da ake gyarawa a wata shida ko shekara ɗaya ba ce kullum banna ta fi sauki a kan gyara. To banna ce da aka yi cikin shekaru masu yawan gaske biyu da kake tunanin abin ya bashi ya wuce nan akwai abin da ƙara baka sani ba in ka sani ba za ka yi bacci ba ƙara baka sani ba ba shi baka sauki. To amma mun gode wa Allah ga canji Allah madaukakin sarki ya kawo. Hausawa sun ce juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta
ni dai na ga alamun Juma'a mai kyau tun daga ranar Laraba, domin daga ran da aka ce an samu canji kafin ma a daukar da gwamnati, wallahi a jikina sai da jin cewa na ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali. Ban sani ba ko ni kadai ne, kowa da kowa haka ne, kowa za ka ji ya ce ya ƙara samun natsuwa, ya ƙara samun kwanciyar hankali. Kuma abubuwan da suke faruwa duk da su dole ba gaba daya, amma an samu sauki ko ba a samu sauki ba. Kuma talaka yana ganin ga matakai ana ɗauka na zahiri domin magance matsalar. Na san shi sabon shugaban ƙasa tun da aka rantsar da shi, a satin da aka rantsar da shi ya fara zagaye ƙasashen Afirka domin neman haɗin kansu akan ya za a kawo ƙarshen matsalar zubar da jinin al'umma a Najeriya. Aƙalla dai talaka yana ganin ga mataki ana ɗauka. Samun nasara ko rashin samun nasara, wannan da gogon waye, wannan da gogon Allah ne. Ina fata an fahimci wannan. Sannan karo na farko da a Najeriya muka san salari shugaban ƙasa, shugaban ƙasa ya fito ce to ku dakata. Idan abin da ake kamfatowa daɗin nan bai yarda ba, iya abu kaza shi kaɗai na yadda ya zama albashi na a shekara, abu za a ce ga abin da shugaban ƙasa yake karɓa a shekara. Wannan rana sun ko albashin ciya ba na local government ba kai saka sani ba a Najeriya. Allahumma sai kai ne bashi na local government, dan ce da kiyaye ya dole za ka sani. Amma dai haka kawai kai talaka a cikin gari zai yi yana da wahala kwarai da gaske. Karo na farko da muka dinga jin gwamnoni da sauransu suna cewa sun yanke talarin su a dinga ba su rabi, ya ishe su ya rike su rabi a mai a baitul malin talakawa a ci gaba da amfanin al'umma. Wannan ci gaba ne. Na san jihar da gwamna aka kawo masa kuɗin da ake biya, ake ba gwamna wasu kuɗi ne haka da har bai iska miliyan 43 duk wata ake tara masa zuwa ce to wannan kaje wata ya kare ka tabbatar da ka kashe su, ya ce to wannan nan ne suke ake kwashewa haka nan a adana ko da ba a kashe ba. Ana kawo masa wannan kuɗi na miliyan 43 yau wannan ba aka ce ai da ka'ida ne ke da duk wata za a kawo wannan, ya ce a banza ne ba. Na je asibiti na samu asibiti a kan jiha ta gaba daya akwai asibitoci manya guda 30 amma babu wata take da injin dialysis ko da guda daya. Jini da ake tashiwa babu koyo masu dama su ciwon koda. Allah kadai ya san mutanen da ke mutuwa a kowane wata saboda wannan. Nan take ya yi magana da su waye ne ke kawo irin wannan injina da kuma nawa za a rinka kashewa. Masu kawo injina suka ce dan za ka rinka sayan magunguna da sauransu a wajen da injina ma kyauta za mu ba ka. Yace to ta buga ce kware da gaske. Yace to ga asibitoci guda ku ina so su zama santa. Ko ku santa su kace mun baka inji guda biyu. Yace to ina so a min lissafi in kullun za a yi mutum 10 a shekara daya mutum adadi nawa za a yi aka buga lissafi. Yace nawa za a sayo kayan aiki da magungunan da sun isa a yi wa adadin waɗannan mutane a shekara guda kullum a yi mutum 10 da aka lissafi duka ya ga samu duka kudin da yace naira miliyan 33 aiwa mutum 10 a kowace rana har shekara daya kullum da za ka shi duka naira miliyan 33 sai wani wasu nimori na banza na miliyan 43 shi kada an bashi an ce kashe su kafin wata ya kare. Ga mutane na mutuwa saboda wannan matsalar. Yanzu ce wannan miliyan 43 a kwashe miliyan 33 duk wata a sai waɗannan magunguna a bude daga yanzu har iya na gama shugabanci a kowace rana sai aiwa mutum 10 tace jini masu ciwon koda kyauta fi sabilillahi gurin zaɓi ku dai su a cikin kudin sa wa aljihu. Abinda nake so na nuna mana shine akwai alamu alkhairai kuma da ma sallah in ta bashi waye ba ta ta liman ne yake ba ta ta da an gano shugaban da sai kuma barawo ne kuna ji wannan za su kwatanta ba za su kwatanta ba. Yanzu malayin Najeriya ne suka fara dawowa da abubuwa da garin da aka rantsar tun ma ba a ce ku zo ku bayani ba sai ka ne ya dogo kaya masu nauyi sosai ba ce wannan dama na dan danta ne domin dan jiji ya yanzu an samu jiji to na jiye shi Allah bai yi ku ya Allah muna maka godiya. To amma kamar yadda na faɗa muku cewa canjin ba rana ɗaya za a same shi ba. Mai tafiya su addu'a. Akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke wannan majalisi tare da shi duk shekara. Barista daga Kebbi ga yatsan na gan shi da riga barista ɗin da ke fara. ku ce Allahu Akbar. Yana cikin bayin Allah da suke taimakon marayu a wannan majalisi, haka ne? Lokacin da muka je kebi aka surfa wa'azi, ya ce ba ka da matsala da shi, ya ce wa'azin da ba raga ne, kuma in za mu yi da gaske mu yi da gaske. Ni na fito daga can, na dawo inda ake son gyaran nan. Aka ce kana ci guba a majalisa, za ka gani za ka yi asarar kujerarka? Ya ce ko na yi asarar kujerata, in talakawa Allah ya ce ce su ce wallahi bai yi asara ba. Ba duka haka na jarfi a kebi, a fito wa'azi. A yanzu ka zo ka gaya takara ba ka da gwamnati jiya ba ka da gashin ba ga Allah akwai ba, sannan in na fadi dama an haihu ne akan kujerar ne? Ya ce ni na yana yana da sana'a sai mu je mu ci gora ɗaura masu laifi a kotu. Sai ka yana mu? Ya kuma gaya takara aka yi taron dangi talakawa suka ce sai mun kasa mun tsare. Sai ka yana mu? Ya ci daga. Sannan da ci gwiwa ne kai a majalisa yanzu ya koma majority leader a majalisa. Wani promotion da gawa saboda dogaro da wa mutum mutane sun bata kansu lokaci ba su gane akwai Allah ba, amma dai ayoyin da daji Allah ran ma ya rero din nan muka yi so kansu za su dan yada mana haka nan, wata kila za a fahimce da abubuwa suke tafiya, wanda bai san Allah ba wata kila zai gane Allah. Allah ka ba mu ikon gane girmanka, saboda haka wani mai shugabanni da Allah ya ba mu tafiya su addu'a, mai tafiya su addu'a, Allah ya tsare imanin su kyakkyawan manufar da suka zo da ita Allah ya tsare ta. Allah ya sa kansu samu su barayin ma'aikata wanda su suna mun fi shekaru da yawa a wurin su koya musu sata. Allah kar ka bari wannan ya faru. Ko ne faruwa? Sai ya zama cewa manufar lokal gwamnati zai ci zaɓe da kyakkyawan niyya, sai ya zo kawai su saka fara lokal gwamnati da su ma'aji da wani shi dam da waye 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 ko su ne zuwa da shi. Su ce ranka da dole sai an yi planning, akwai short term, akwai long term, akwai kai an fara shirya mai kata kai an kara to Allah ka gane wai ne shugaban dai namu, kuma Allah ka ba su karfin gwiwa ka taimaka musu, kuma ka ba su tsawon rayuwa domin su yi wa al'umma aiki su yi wa al'umma hidima. Mu ta taya su addu'a ko mu yi ta hakuri har sanda Allah zai kawo canji, domin canji da ba sai kowa ya ji aina a jikin shi, da akwai wanda yake dan satuwa kai ma ka maza ka gurgura to yanzu an kulle ba zai sato ba, kai ma jigawa kandas to yi ba ka daure ba sai ka ce to billahi la zibi wa zaka abu zai faru ba, da mu dauka a sauke inda ka dauka ba hangal bar yaje. Wannan shi da abin da ya faru a Egypt, talakawa da kansu suka zabi shugabanni adalai, haka ne? Amma saboda rashin hakuri ne faru, su suka dawo daga baya suka yi gwamnatin zanga-zanga kafin a samu gyara, yanzu kuma sun dawo suna kuka sun fada cikin bala'in da ba san karshen sa ba. To idan ba hakuri kuka yi ba, to daga nan zuwa wata uku wata shida ku za ku fara zagi shugabannin da Allah ya zaba muku. A dai lokacin da sun hada idanun su bacci suna kokarin ya za a samu me, ya za a samu gyara. Banna ce mai zurfi wanda gyara ta kame gyara ne sai ko kai kafa ka fara jin sa a jikinka sai ya dauki tsawon lokaci. Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan kalmomin ne ke addu'a karatu namu na wannan shekara. Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka. Bari Allah rama ya karanta mana ko da aya guda daya sai mu fassara kamin mu rufe majalisi din. Mai Allah madaukakin sarki don mu karya karatun kwari. Mai Allah madaukakin sarki ta Allah.
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
الله إن الذين آمنوا ثم كفروا lalle waɗanda suka yi imani bayan sun yi imani kuma sun makafaru sannan suka kafirce, bayan sun kafirce sun ma'amalu sai suka sake yi imani, bayan sun sake yi imani kuma sun makafaru sai suka ƙara kafircewa, bayan sun ƙara kafircewa kuma sun mazgado kufra sannan suka ƙara kafirce kan kafirce in ji Allah. Ta wanda ya zama kafir kafir kenan, don ba yana kafiri to sun mazgado kufra, daga kafiri ya koma me? Ya kuma kafir kafir kenan, kafiri dole. To sai Allah madaukakin sarki ya ce lam yakun Allahu liyaghfira lahum, irin wayannan mutane Allah bai kasance zai gafarta musu ba, wala liyahdihum sabila, sannan Allah ba zai shirye da su tafarki ba. Allah ka tsare mu, ka tsare imanin mu. Wasu mutane ne wayannan da Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra, malamai sun yi maganganu har kashi hudu. Magana ta farko, malamai suka ce ayar tana magana akan wanda yau zai yi wa Allah biyayya gobe fandare, jibi wa Allah biyayya za ta yi fandare, cike ya tuba masoro ya sake koma ruwa, tagargado abin nan kin ba anguri ta koma gidansa na tsamiya. To irin wannan mutumin da ya yi cika da imani, da ya yi cika kan nagarta, in ba sa'a ba da sabon Allah zai cika. Ina fata an fahimci wannan. Ko kafirci mutum ya ce zama musulmi ya zama kafiri, ya zama musulmi ya zama kafiri, to da ya yi mutu yana musulmi yana kafiri zai mutu. Idan kana zina, yau ai wa'azi zina babu sai sai ka ji tsoron Allah ya kama ka, ka koma ka kai istighfari ka tuba. Gobe da saka cewa yawa ka ga wata, ka ji ba za ka iya daurewa ba, ka ƙara yin zina, ka koma ruwa. Daga bayan ka ji wa'azi ka ce to Allah ka raba mu da wannan jaraba, na dai tuba da gobe ba zan ƙara ba in Allah ya yarda. Ka sake zagayawa, ka sake samun wata, ka sake komawa ruwa, ka sake kuma jin wa'azi ka ce kai wannan fa abin farko na gyara ba za a samu matsala, lahirin nan da gaske ne mun dai tuba. Ka sake komawa kuma ka sake samun wata ka murƙushe, to a majinaci za ka mutu, da ya ka mutu kana mai tsarki, Allah ba zai baka ka cika cikin tuba ba. A me za ka cika? A cikin sabo za ka cika. Shi yasa duk lokacin da ka ji wa'azi ka gane abu ba kyau, to tawakkal ka qiyamul layl ka tuba, baka san sanda za ka mutu ba. Shi yasa za a ga mutum sai ya gama luwadi da janaba ta luwadi ya mutu, wani ya gama zina da janaba ta zina ya mutu, wani ya je ai tsafi da ya gama tsafin ya mutu. Haka mutane suke ta mutuwa cikin bala'i. A cikin rai suna da tunani akwai ran da za su tuba, amma ba su tuba lokacin da Allah ya nuna musu gaskiya ba. Malamai suka ce ayar tana magana akan irin waɗannan mutane ne. Sawa'un laifin laifi ne da ya kai ga kafirci ko laifi ne da bai kai ga kafirci ba. Ba wai ana nufin Allah ba zai yafe musu ba ne, Allah ba zai basu su fita cikin tuban ba, yadda za su zama cikin wa'anda Allah ya yarewa. Amma da za su tuba, tuba nagartacciya, taubatan nasuha, ko sau ɗari suka tuba suka dawo, suka tuba suka dawo, amma yanzu sun yi tuba ta gaskiya, Allah na iya gafarta musu. To matuƙar kana tuba kana komawa, Allah ba zai baka kai tuba ta gaskiya ba, a cikin wannan bala'i za ka mutu. An gane mai ayatar da farantarwa? Magana ta biyu, malamai suka ce ayar tana magana ne akan Yahudawa, tana magana akan Yahudawa. Allah madauki sarki ya ce innal ladina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, suka yi imani da annabi Musa, suka yi imani da Taura, su ne wa? Su ne Yahudawa. Sun ma kafaru, sannan daga baya suka kafirce. Yaushe ne suka kafirce? Shi ne dubaratul ajal, lokacin da annabi Musa ya tafi miƙati, na'am, ya ba su, sai wani da ake ce Musa Samiri, Qur'ani ya bada labarin sa har ya ambaci sunan shi. Allah ya ko za ka tuna mana wurin.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
Wannan shine abin da ya farko, shine Allah da annabi Musa ba yake motawa, ya manta ne ya tafi ya san dutse ya nemi ubangiji sa har ga ubangiji nasa, sai da tabar sakar shi suka bai bazan gashi gaban yau duki su jira kun ga da amanu ko yanzu ba yanzu ko sun makafar sun ba amanu ba annabi Musa ya dawo ya musu wa'azi sai suka sake yin imani. Da annabi Musa zai da duniya sai ce musu akwai wani annabi yana zuwa, shine annabi Musa alaihi salam, ya zo ku yi imani da shi. Da annabi Isa ya zo, Yahuda sun yi imani da shi, shine sun makafaru sai suka ƙara kafin shi ko yi imani da annabi Isa. An gane wannan? Annabi Isa ya ce su dai annabi ne, bayan tafiya ta akwai wani annabi zai sake zuwa, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in yaro ku yi imani da shi. Da annabi Isa ya tafi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sun yi imani da manzo Allah ba su yi imani da shi ba. Wannan kafircin har ya fi girma fiye da wancan kafircin da suke da baya. shi yasa Qur'ani sai yake summan gado kufra sannan sai kada kafirci kan kafircin da suka yi da a baya sai malamai suka ce ayar tana magana ne akan wadannan yahudawa an gane wannan magana ta uku malamai suka ce ayar tana magana ne akan munafikai tana magana akan su munafikai saboda su ma munafikai amanu summa kafaru summa amanu summa zadu kufra ya zamu gane wannan Allah madaukakin sarki yace idza ja'akal munafiquna qalu nasar
idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun
Allah madaukakin sarki yace idza ja'akal munafiqun idan munafiqai suka zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai ce nashhadu annaka la rasulullah mun shaida lalle kai manzon Allah ne mun yi ibadi ga kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga da gurin amanu ko na'am amma shi zuciya ku sun yi imani a cikin zuciya su ba su yi imani ba sun yi imani da harshe wato thumma kafaru bi qulubihim sannan sai suka kafirce da zuciyarsu shi yasa Allah wanda ke sai ce wallahi ya'lamu innaka la rasulullah Allah ya san kai manzonsa ne ko sun fada ko basu fada ba wallahi yashhadu innal munafiqina lakazibun kuma lalle Allah yana shaidawa munafikan nan ƙarya suke yi a baki ne suka ce sun yi imani amma a cikin zuciyarsu ba su ne ba ba su yi imani ba kun ga amanu bil sarihin thumma kafaru bi madha bi qulubihim to ba wannan ko har yanzu akwai imani da suka ƙare wa idza laqul ladina amanu
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِئُونَ sun sake haduwa da masu imani kuma sun sake imani kenan kun ga amanu summa kafaru summa amanu wa idza kalau ila shayatihim idan suka koma zuwa ga shaydanin su suka zo suka haɗu da kafirai ko suka haɗu da yahudawa qalu fa inna kunna ma'akum mun muna tare da ku akan kafirci da imani ba inna ma nahnu mustahzi'un da muka ce masu imani mun yi imani izli kai muke musu kun ga kuma maza summa kafaru ko sun ga da kafirci ba ko to ba ne suka ga ba sun manza da kufra sannan suka ƙara kafirci kan kafirci shine kullawa addinin musulunci sharri kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri kullawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan suwa tana magana ne akan munafikai magana ta hudu da malamai suka akan ayar suka ce tana magana ne akan wasu yahudawa na musamman wasu ahlul kitab wayanda suka da suka yi mutu suka ce da za mu yi mu hana mutane shiga cikin addinin musulunci to mu je wajen Muhammadu mu ce mun musulunta idan mun ga musulunta muka dan zauna da shi muka dade daga baya sai mu dawo mu ce mun gado addinin ƙarya ne da yake ana masa wahayi magana banza ne wani jibrilu yana zuwa duk ƙarya ne sai mu sake kafin cewa to waɗanda ba su shiga addinin ba idan suka da mu da muka shiga mun fito waɗanda mun zauna tare da shi duk ƙarya da muka faɗa a kansa zai za su yarda kun ga mun samu hanyar da za mu hada mutane shiga ne shiga addinin musulunci saboda haka yasu ga mai da wannan aida akwai wanda da safe zai musulunta da yau mai kafirce gobe ya ƙara musulunta jibi ya kafirce gata ya ƙara musulunta cike ya kafirce irin abin da suka rinka yi kenan waɗannan su ne wanda Allah ya magana a kansu wa qala ta'ifatu min ahli kitabi
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
سورة مدنة رفورس سيكا سورة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار كل إيماني دعون بعد فترة وبعثوا إيماني أمانة هذه واكفروا آخره da yawa ka mai rana ta fadi sai ka kafirce la'allahum yarji'un wannan ne sa wanda suka imani da shi din ma kai kunto shi da zuciyarsu wata kila su fito su bar addini har aka shiga riba musulunta suna kafircewa to irin waɗannan mutane sai Allah madaukin sarki yake ba zai basu su mutu san da suke musulmai ba sai suna kafiran ne za su mutu sai ko kai fa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim
wa shahidu annahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الفاسقين
الله الله يشهد بريتان ولا كفروا بعد إيمانهم سنة كفر شباب عند في إيمان وشهدوا أن الرسول حق الحالي سنشهد شباب من ضمن جسياني سنجاني النبي الله أما بايل sun ga shirye kirkiri da idanunsu amma daga ba su ga sake kafircewa bayan sun imani Allah madaukakin sarki ya taka kafin shirye da irin waɗannan mutane da wannan ne malamai suka ce wasu daga cikin malama suka ce ayar tana magana akan waɗannan mutanen ne amma maganar da malamai suka yi wallahi la yahdi qawman zalimin karshen ayar kenan Allah ba ya shirye da mutane a zalimai wato waɗannan kawai mutane guda huɗu malama suka ce duka suna da ƙarfi domin duka sun samu asali daga alƙur'ani mai girma suka ce saboda haka ayar ta gane wa'annan nau'ukan mutane guda ɗaya tana magana a kansu babu wa'anda suka fitar da cikinsu ko kai a matsayin jari yanzu kace ka gane sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bayan ka riga ka gane sunna sai kuma ka zama gakanar a gagargala inda kake kai ba ka kan boda kai ba ka nan yau kana ahli sunna gobe kana dan bid'a jibi kana ahli sunna za ka tsaya ta kara siyasa kana gaban doka ka dawo ahli sunna cinta kashi ga matsala shike da kai kullu sunna ta gagara tsayawa akan ta to da wuya Allah ya barkata mutu akan sunna kamin shine mutumin da ya zama musulmi daga baya sai ya rida idan ya sake musulunta Allah zai karbi musuluncin sa me yasa da Allah ya ce inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu Allah yake sun yi imani ba za a ce kai imani da sai inda can kai kafiri ne ko thumma kafaru sannan daga baya sai kafirci kun ga sun yi rida thumma amanu sannan suka sake yin imani sai Allah ya kira su da siffa ta imani bayan da sun yi kafirci bayan imani su da farko da wannan ne malamai suka ce murtabi wanda ya rida idan ya dawo daga baya yayi imani to imanin sa Allah bare ke sarki zai rika karba abu na biyu malamai suka ce duk wanda yake wasa da musulunci yau ya shigo gobe ya fita jibi ya shigo za ta fita wanda mutumin Allah ba zai karbi musulunci sa ba kan kafirci zai mutu idan haka an gane wannan magana ta uku malamai suka ce ashe kafirci shi ma ba aji daya bane akwai kafiri da aji daya akwai kafiri danne dan aji biyu akwai dan aji uku wato al-kufru yazidu wa yanqus kenan wannan ya nuna al-iman shi ma ne yazidu wa yanqus imani yana raguwa yana karuwa kamar yadda kafiri yana kafirci yana raguwa yana ne yana karuwa yanzu akwai jihohin da dan takara da za a karbe yiwa a tsaye da musulmi a cikin jihar sai a tsaye da wa kafiri saboda musulman ba su da karfin da za su yi dan takara musulmi ya ci zabe to kenan din da yiwa za a tsaye kafiri za a tsaye to sai mu je wannan jihar sai mu musulmai kar ku kuskure ka zabe kafiri a ba za mu ba su wannan fatawar ba ba za mu ba su ne ba sai mu ba su fatawar da bai kai kire da na mai kire ko duka su dai baka kire amma akwai baki akwai baki kire sai mu ci a zabuwa sai mu ci a zabi baki baki sai mu ce to wayannan kafiran guda biyu duk da su kafirai ne wanne dan bisa sauci wanne yake dan guda da musulmai wanne ne yake ganin zai dan yi kamanta wa musulmi adalci wannan ne ake gani zai dan iya tsayawa ya ga an kwato haƙƙin musulmai ba zai cuci musulmai ba ba zai zalunce su ba wannan ne mai dama dama sai muka samu wannan kafiri ne bakin kare bai da bukata a duniya banda a zuga da ginin musulmi ba wanda ya rada kamar musulmi bai san ginin musulmi bai san hudda da musulmi wannan kuma kafiri ne amma yana da sassauci wajen hudda da musulmai wata ila cikin abokan hudda sa na duniya ba akwai musulmai a ciki sai mu ce wannan kafiri shi ne kafiri mai dama dama ai ne a zaɓe shi ba za a ba su fatawar su koma kada su jefa ƙuri'a a bar wannan kafiri original wanda shi azzalimi ne kafirin kafircin nasa ya ƙara ya ƙaru da ƙin musulmi a ce su bashe ci zaɓe ba sai su zaɓi kafirin da yake da ne kafirin da yake da dama dama ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan shi yake nuna kafirci ba aji ɗaya bane kafircin wani kafirin ya fi tsanani fiye da kafircin wani kafirin a wajen hudda ta ma'amala ta duniya idan ka zo yi to an fi so ka yi da wanda kafircin sa yake da sassauci idan akwai shi fiye da wanda kafircin sa bai da sassauci yanzu a Najeriya akwai mutumin da na sani ba musulmi bane bai kafi kalmar shahada ba kuma babbar yara Nigeria amma kusa abin da zai baku sha'awa ya gina masallatai guda biyar a rayuwarsa masallatai nawa masallatai biyar filaye da za a gina makaranta Allah kaɗai ta zama da yi idan ya zo ya ce masallaci ya gana a lalata da gungumi sai ya kawo fara ya ce ina masu kurin da ke sallah a masallaci musulmi za su bari ana ɗaya gungumi ana alwala in ya je sai ya dawo da ma'aikata ya ce yana so a tona borehole a sa overhead tank a gina wurin alwala ya ce irin wanda nake gani a talabijin saudiya ana yi kana zaune ka buɗe famfo ruwa ya zuro it's not beautiful sai ya zo sai ya sa a yi musulmai ya yi wannan ba sai ne a tarihin sa an samu ba ma'aikatar da ya taɓa zaunawa bai gina masallaci ba in za ka ce danne ya ce ya za a bar musulmai suna sallah a waje akwai ma'aikatar da ya gina katafaren masallaci kiristoci su bai suka ce sai an gina musu su ba yadda ta kudin ka yin kudin ka yin sabis sau biyar a rana ɗaya zan gina musu ya ce kudin da safi sai safi kuke tsoro daga safi sai safi ya ce an yi samun da zai yi su wanda sau biyar suke yi a rana ya za a ce wanda zai yi sau biyar sai ya fita ya je ya nema ya ce zargare on fair ya ce ba ya dace ba ya ce kuma in kuka da za ku yi sau biyar zan gina muku sai ya ce a mu daga safi sai safi sai dai wani lokaci tsakiyar safi ya ce to to yanzu wannan kafiri ne ba musulmi bane amma za ka yi daina da dama dama kawai za ka yi daina da dama dama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran Makka sun mata masa lamba yake su hijira su koma ina su koma Habasha a lokacin shugaban kasar Habasha musulmi ne ba musulmi bane menene kafiri ne kirista ne daga baya musulunta amma dai san da suka je menene da kaisa kafiri ne kirista ne amma manzo Allah yake jama'a ta je ta samu fasaha a wajensa saboda adali ne ba azzalimi bane kenan musulmi shugabanni da ake tsayarwa ku ji muna ta jijiyarwa har dan siyasa ka jira cewa ba mu san kan Najeriya ba ai da musulmi da wanda ba musulmi ba wannan shi wanda shi ne ba ba mu san Najeriya bane mun fi da sanin Najeriya idan kake zuwa ban Najeriya ka a Najeriya akwai local government 774 in Allah ya yarda local government da ta kana yi wa'azi ba kana ne a cikin 774 idan kake zuwa kada na wani zaka da aiki banda wasu ne kaga kana shi wajen kan Najeriya wala ne kaga Najeriya gaba da yamma ta kudi da arewan ta da tsakiya ba inda ba guje ba ba inda ba zagaya ba dan da zai zaba ne sai shi wajen jiya ya tura ni je ko kun yaraba wata da kewa ya su gaba da shi kuma duk inda muka je sai ayi wa'azi da dare ayi lakcin mata da rana ayi meeting an tattauna matsalolin mun jiya halin jihar take me situation da jihar kwana da wani gwamna ya kira mu yana neman shawara kan jihar ta matsala ta security yana ga wani bayani matsala kaza 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 shugaba yace malam Kabiru bar bayani ta kafin ku nace ran gare da nace wannan magana da kike fada already mun bari ga mun san da matsala har an kawo ne rufe a ofishin national chairman har shugaba yana da committee a gargashin shugaban jami'an adabi na kasa sun je sun ga bincike shugaba ya ba intelligence unit na namu da kungiyar izala da kasa a je a kawo masa security report nace an kawo wani security report din gaba daya da wayanda ke yawo da makaman da inda suke da hotunan su da muryoyin su an dauka a recorder gaba daya an kawo mana nace ya excellency akwai wanda ka canza kama ka hawo mashin a tabi aka gore ka ka shiga mun gura wasu kwanoni yace ya race an dauko mana hotunan su an kawo mana wallahi jikin gona ne sai da kai a wannan lokaci nace look your organization is very sophisticated kaji da ba kana can fara turanci ka dauke mu in ga ra'ayin kauye ne ba sun da yake ba ne ke dalilin da yasa kamar da kace gwamna kana da kishin jama'a jihar kada a samu matsala to mu ma akwai izala a jihar akwai ta tun daga mataki na local jiha har kadarin hukumomi yanzu shi gwamna da malamai yake cewa jihar Sokoto wuraren da aka sa za a yi tafsiri wuri 461 yanzu shi gwamna malamai fara bane to jihar da muna da wurin tafsiri 461 kuma da dauka mai tafsirin da Allah ranan mai kai ba wanda yake sauraron tafsirin sai yan kwamitin tafsirin su kadai ne banda Allah ya tsara da wannan mutane balle ka hada da masu yin tafsiri muna da wani wannan al'umar sannan matsala ta cikin za ta balle a jihar Kano da wannan halin da ake ciki ba ai kai ka sai mu kai dole mu cika masa halin da ake ciki ba wai ba mu san Najeriya bane wai muna zafi kai ba haka take ba kafiran ma mu mun san su kashi kashi ne akwai baki akwai baki kirin akwai waɗanda za a kashe mu a zubar da jinin mu a yi matan mu tade a dabiya yan mu a zuba a rijiya a banka musu wuta yana Abuja yana shan jiya sena yana shan kefi babu abin da ya dace haka da gaba haka bane akwai kuma wanda ba musulmi bane amma hankalin sa ya tashi zai iya zuwa wurin ya bada rayuwarsa saboda yana kishin Najeriya bai so a cutar da Najeriya yanzu ayin da mutane zaka tsare guda ɗaya din dole bambanci a gurin mutane tsakanin su to kun ce mun san siyasa wato mun da wannan fara zaka zama santa tunda kai da kanka siyasar Allah ya mai da kai kawai ku walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana sara lahu wa shada tabi
annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita wa inna atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima kitabuhu misk wa fi dhalika فليتنافس المتنافسون
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته